bi wa sahbihi ajma'in wa ba'd fa assalamu alaykum wa rahmatullah. Qala an-nazim radiyallahu anhu falillahi 'abdun minhu ahdathu ta'atun awamiru mawlahu ladayhi muta'atun satubdi mazayahu al-'aliyyatu sa'atun khabi'atuhu 'inda al-ilahi shafa'atun لأمته والجاه يبنى ويفسخ أجل الورى من فات منه ومن بقي وفي كريم لا يخيس بموثق جدير بصدق الحب من كل متقي خليق بكل المدح من كل منطق رسول بمسراه الدنو يورخ له أعطت الأيام أسلس مقواد وأذعنت الأوثان بعد تمرد فكم منشد في ذكره ومردد خبت نار إبليس بنور محمد فولى على أعقابه وهو يصرخ أبيحت له الأرزاق في ظل رمحه فلاذ أبو سفيان منه بصلحه وظلت بنصر الله ثم بفتحه خفافيش أهل الشرك تعشى بصبحه وهامهم طرا بكفيه تشدخ دنا فتدلى حظوة ومبرة وقد قال قوم عاين الله جهرة ولا غرو فهو الحب والخل أثرة خصائصه فاتت يد العد كثرة ولو أن من في الأرض يملي وينسخ فمن مثله في العالمين جلالة هو اللب وعد من عداه نخالة أحالت له العادات ربطا إحالة خروق كأمثال النجوم دلالة تناقلها شيب ثقات وشرخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله رباكينا ترى قوتن ذو القعدة وسوشي تقص هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لا يادت اليهودو دا أربعين دا أكو واندي موافقة دا تقص ga watan shida shekara ta 2022 ci gaba da karatun littafin wato luga shi ne littafin da aka fi sani da ishiriniya amma sunansa alwasailul mutakabbala wanda shi ne wanda alfazazi ya rubuta domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu tun ƙanni ma na 7. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama. Daga baya sai aka samu wani malami sai ya yi ma littafin ta khamisi. Wanda tun farkon darasi mun yi bayani akan abin da ake nufi da ta khamisi. To wannan malami ya fi shahara da Ibnul Muhibi. To za mu tashi darasi na 24 a cikin wannan littafin mai albarka wa'anda suke da rubutu suke da littafin mai rubutu na hannu to za su iya dubawa shafi na 48 wanda suke da sha'awar za su bibiye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora amfanin karanta wa'annan littattafai abu na farko shi ne suna da alaka da luga wani lokaci suna da alaka da adabi wani lokaci suna da alaka da abubuwa daban-daban na ilmomin luga wanda dalibi zai fa'idantu kwarai-kwarai da gaske sannan bugu da ƙari kuma gashi yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to male yace falillahi abdun minhu ahzathu ta'atun male yace abdun bawa
ko wani bawa
wannan na kira litta'zi yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu lamma qama abdullahi abdun ni kira litta'zim wani bawa ne minhu daga gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan min din ko dai ta zamo za'ida ko ta wanda malamai suke kira sila wato an kawo ta domin taukidi ko kuma za ta zabo dai wato min dai ta asali ta ibtida'iyya da dai ce daga cikin huruful jarri daga cikin ma'anoninta shine akwai al-ibtida shine daga inda abu ya fara kharajtu minal bayti to sai ce ta'atun da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ahazathu wato tarabautar da shi wato tassa shi ya zama mai babban rabo mai gwabin rabo to falillahi mamakin haka ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ya samu wannan babban rabo ne ta fuskar wannan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ne ya bashi ko kuma sanin haka bubbugar ilimin sanin haka falillahi ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala abin ya bubbugo ne ya fito ne daga Allah ba daga wajen wani ba wannan alfazazi yana ishara kan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine a'budul khalqi cikin halittun Allah shi yafi kowa bauta sakamakon wannan bautar habbautar ta gadan masa da babban rabo shine abin da yake nufi da ahazathu ta'atun ma'ana biyayya saga Allah subhanahu wa ta'ala ta rabautar da shi sai ce awamiru maulahu umurnin mahaliccinsa shine Allah ladaihi agunsa shi manzon Allah mata'atun abin aikatawa ne ta fuskar biyayya ga Allah duk abinda Allah ya ce manzon Allah ya ba abinda manzon Allah bai ba komai manzon Allah ya aikata saboda haka duk wani umarni da zaka gani cikin alqur'ani to mutum na farko wanda zai fara umurtuwa da wannan umarnin shine manzon Allah sannan ya ce sa'atun amma in baka gane ba ranar alkiyama satubudi za ta bayyana mazayahu darajojinsa al'aliyata ka karanta da al'aliyatu kuskure ne baka kula da nahawu ko shi kawai abin da ya gani rubuci shi yake biya to satubudi za ta bayyana da mazayahu darajojinsa shi manzon Allah al'aliyata darajojin waɗanda suke manya ma'ana duk wanda ya kasa gane kimar manzon Allah a nan duniya to ranar tashin kiyama zai gane da abu zai fito baro-baro ga annabawa ga mala'iku ga sauran halittu gaba daya amma a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama kimarsa da darajarsa za ta kara fitowa sai ce shafa'atun li ummatihi cetonsa da yake yi ga al'ummarsa khabi'atuhu wato tana cikin ababen da ya boye ta bai bayyana ta ga kowa ba mana ya aje ta inda al-ilahi agun Allah sai ranar tashi al-kiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama sai ya cece masu imani kowane manzo yana da addu'a da Allah ya masa alƙawali in yayi Allah zai amsa kuma yayi an karba amma shi manzon Allah saboda rahama ga halittunsa sai ya sanya wannan addu'a ta zama ceto ga al'umma sarar tashi alkiyama, saboda haka sai ya ajiye ta sarar tashi alkiyama wayanda ladan su bata kai su su shiga aljanna ba, ko kuma a'a suna wuta din amma suna da imani an kai su ta sakamakon wani laifi da suka yi, to wadanda Allah ya kaddara su shiga cikin cetun manzon Allah sai manzon Allah ya cece su. Sai ya ce waljahu daukaka yubuna ana gina ta ta wani, shine bangaren masu imani kenan, wayubsahu akwai daukakar da kuma za a walwale ta, shine daukakar kafirai shine munafukai wayanda ba su bi manzon Allah ba. In ka bi annabi ko dan duniya ba kowa kake ba, dora tashin kiyama za a gina wannan daukakar sai ka zama wani abu, sana nan duniya ko da wani abu kake, in dai ka ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ranar tashi alkiyama baka da wata kima, kima za ta walwale da za ka je ko ina ba. Tumala ya ce ajallul wara, manzon Allah shi ne mafi girman halittu gaba daya. Sai ce man fata minhum, sawa'un daidai ne wa'inda suka gabata daga cikin halittu, wa man baqi da ma wa'inda suka yi saura, baqi ne saboda rura ta waka sai aka ce baqi, bi ma'ana wa man baqiya, akwai lugha ta baka akan ce kuma baqiya, to sai amfani da lugha baqiya sai ya shafe ya'un saboda darura ta wazani. To da wa'inda za su zo nan gaba, da wa'inda ma suka gabata, to manzon Allah shine a'azamu ko ajallul wara, wafiyun manzon Allah mai cika alkawali ne, in annabi ya alkawali ba sabawa za a cika, karimun kuma mai yawan kyauta ne, la yakhisu manzon Allah baya tawayewa bi mausuki da abinda aka kulla shine na alkawali. In annabi ya ce zai baka kaza to sai ya baka, in annabi ya ce kaza sai abin ya tabbata sallallahu alaihi wa sallam. Amma duk wanda ba shi ba za ka ga wani lokacin a cika wani lokacin a saba. Na'am, to wannan ka nuna maka manzon Allah da ban yake, la yakhisu ay la yanqus, al khaisu fi lugha shine an naqas, tawiwa. Sai ce jadirun manzon Allah ya cancanta bi sirqil hubbi asoshi da so da gaskiya, manzon Allah ya fi karfin wai ka zo kana son sa so na da'awa kawai na baki, awa abin bai kai zuciya ba, bai shiga cikin gabban jiki ba, ya za mu yi magana soyayya kar manzon Allah ta gaskiya ce, shine mu ganka kana aiki da sunnarsa, aiki da sunnarsa shi zai tabbatar da cewa soyayyar da kake yi manzon Allah ta gaske ce, amma ka ce kana son manzon Allah kuma kafi kowa saba ma manzon Allah, to wannan wace irin soyayya ce, wace irin soyayya ce, kana da awar san manzon Allah kana saba masa, abinda yan dari kuke yi, asusun fi kowa san annabi sun fi kowa san manzon Allah to wannan da'awa ce kowa zai iya yi, ni zan iya yi, kai zaka iya yi, kowa ma zai iya fada, ami zai tabbatar da gaskiyar abin shine aiki, aiki da sunnar manzon Allah shi zai tabbatar da cewa da'awar da muke ta san manzon Allah gaskiya ne, amma ka ce kai masoyin manzon Allah ne, a aure ka saba ma annabi, a kasuwanci ka saba ma annabi, a ibada ka saba ma annabi, a aqida ka saba ma annabi, to wannan wace irin soyayya ce, to kaga wannan ya nuna akan cewa abinda kake da'awa ƙarya ne, ƙarya kake, kai ba masoyin manzon Allah bane na hakika. Sai ya ce min kulli muttaqi, amma haka dukkanin mai tsoron Allah shi dai ke iya son manzon Allah so na gaskiya, kenan duk wanda baya da takawa ba yadda za a iya su manzon Allah so na gaskiya
sai dai so na da'awa ko
khaliqun manzon Allah ya cancanta daidai yake da jadirun dun ba na su daya khaliqun manzon Allah ya cancanta bi kullil madhi aibe shi da dukkanin wani yabo wanda zai ƙara fitowa da darajarsa min kulli mantiki daga dukkanin abin furtawa ko daga dukkanin yare yadda wasu suke fassarawa wasu ka ce ana nufin da larabci wasu ka ce ba sai larabci ba ko da Hausa zaka iya yabon annabi yabon da ba shi shigi a ciki ba ƙetare iyaka zaka iya yi manzo Allah ya cancanta da haka
rasulun ai huwa rasulun shi manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai ce addunu bi masarahu kusancin sa zuwa ga Allah bi masarahu da tafiyar da aka yi da shi ta Isra'i da bi iraji subhanallazi asra bi abdihi laylan to sai ce yuwarrahu ana rubutawa a matsayin tarihi ai ba a gaban ba aka yi ba amma mun karanta cewa an yi Isra'i da annabi kaga mu a gunmu ya zama tarihi eh tsara tabbatar da shi a tarihance cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama summa da na fata dalla fa kana qaba qausaini aw adina to wannan kusanci duk da wasu malaman tafsiri suna cewa malaika jibril ne wasu ka ce a manzon Allah ake nufi to ya kusanta ga ubangiji wani ya dawo nan mana ya kusanta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace al ayyamu kwanaki lahu ga manzon Allah a'tati ta bayar da kyautar aslasa miqwadi mafi dadin jayuwar abinja ana ba ta yi masa taurin kai ba ana kwanaki sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya al miqwadu shine yagiya kolin zami wanda za a daure wani abu da shi to manzon Allah kwanaki a abad ta bayar da kyautar aslasa ko mafi saukin miqwadi wato abun ratayawa ko abun daure shine yagiya kolin zami wa azanatil awsan haka nan gumaka kuma sun risina wa manzon Allah sun masa tawalu ba'da tamarrudi bayan farko sun yi girman kai amma daga baya kuma dole suka ga babu mafita la man jaminka illa ilaika to dole sai suka miƙa wuya fa kam zayyawa aka samu mun shidin ko mai yabo ko mai karantawa fi zikirihi dangane da ambaton manzon Allah yana yabonsa an samu da yawa cikin wayanda da makiyansa ne awa daga baya kuma suka dawo suna ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muraddidi akwai ma mai yawan maimaitawa sai ce naru iblis wuta iblisa shedan kenan khabat ta mutu ta bici bi nuri muhammadin saboda bayyana hasken manzon Allah ba wallah saboda haka manzon Allah ya juya binnan iblis ya juya baya saboda wancan haske na annabi Muhammad da ya bayyana ala aqabihi akan digadigansa dunduniyarsa wa hawa yasruhu yana ta harguwa saboda ba zai iya muqawama da hasken manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai al-fazazi yace ubihat lahu al-arzaqu an halatta ma manzon Allah wato nau'in arziki da dama jam'u rizqin al-arzaq jam'u taksir aina yace fi zilli rumhihi a karkashin inuwar mashinsa kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam
yace an sanya arziki na a karkashin inuwar mashi na shine ta hanyar jihadi ta hanyar yaki a samu ganima. Abu Sufyan falaza ya nemi fakewa minhu daga annabi bi sulhihi ta hanyar neman sulhu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shine sadda aka yi sulhu a nan Makka ko al-Hudaybiyya, sulhul Hudaybiyya. Sai ce wa zallat ta kasance khafafi shu'ali shirki, ga can gaba jemagu jam'u khuffashin shine jemagi, to jemagu na mutanen shirka yana nufin manyan kafirai ko kaskantattun kafirai, ko a Hausa mu ce ma jemagi, kaga ai ya gama da kai eh. Alfazazi ya sifanta su da jemagu saboda ya kaskanta su, yace to khafafi shu ahli shirki jemagu na ma'abuta shirka sune kafirai. Wa zallat sun kasance ta'asha, suna dindimi, ana ba sa gani yadda ya kamata, bi subhihi saboda wayar garin annabi, saboda asubahin manzo Allah ta bayyana sai suka waye gari suna gani garaye garaye. Wahamuhum kawunan su na'am, ai ba makan cewa ne ba ko don gajiya ce kai ne amma kawo ina gani. Wahamuhum kawunan su, in an ce hamma shine tu kullu makai tsololuwa kai, to sai aka yi masa jabi, sai ce turran gaba daya, sai ce tushi dahu, ana kakkarya su ana farfasa su ko bika faihi da tafunan hannayensa. Sai ce to hakan ya faru bi nasrillah, da taimakon Allah. Thumma sannan bi fatihi, da kuma fatihu Makka. Sai ce da na manzon Allah ya kusanta fata dalla, ya ƙara kusanta. Sai ce huzuwatan, saboda samun babban rabo, wa mabarratan, da kuma nagarta ko biyayya. Wa qad qala qaumun, haqiqa wasu mutane sun fada, ayana Allah jaharatan, manzon Allah ya ga Allah ido da ido. An samu malaman da suka faɗi haka, suka ce a mi'raji annabi ya ga Allah, kenan mafhumin zancensa, akwai waɗanda kuma ba su faɗi haka ba. Wasu sun ce a bai ga Allah ba, da in ka samu tafsirai na malamai duk sun tattara bayanai akan wannan masala, musamman suratul najmi. Sai ce amma wala garwa, ba mamaki, in har annabi ya ga Allah ba mamaki, ai ba a duniya ba ne, dama a duniya an ka kore ganin Allah, to inda ya ga Allah ai ba duniya ba ne, ka gane? A nan duniya ne an ka ce ba za a ga Allah ba, wannan sai a sufaye su sun ce wa ru'yatul lahi fid dunya bil basri ja'izatun, ganin Allah a nan duniya ido da ido ya halatta. Su zuba ya zo faɗi haka, sun faɗi haka, amma ita shari'a ta tabbatar da cewa ba a ganin Allah nan duniya, sai an je lahira. So to mas'ala annabi ya ga Allah ko bai ga Allah, wannan ba mas'ala ce mai wani iskali ba, in ba ka ɗauka ya gani ba matsala, ba duniya aka gansa ba, can inda an ka gansa ɗin ba duniya ba ne, ba halitta ba ne. Sai ce fahawal hibbu, domin manzon Allah shi ne masoyin Allah, wal khillu shi ne madadai, usuratan kuma an keɓance shi da wannan matsayin, khususiya ce ta annabi, gashi an keɓance shi da alhibbu
bi kasril ha shine basuyi sannan an kebance shi da kuma al khalil khalilun ne kuma habibullahi ne khalilullahi ne ko khalilur rahman sai ce khasaisuhu ababin da manzon Allah yake banta da su sai ce fatat yadal addi ba yado bane fatat tarin jayi yada shine maf'ulun bihi na fata kai ka karanta fatat yadu kai ma kana dindimi kenan na wode kake karatuwa ba baka aiki da dahu to wannan ban ma kuskure ce fatat tarin jayi yadal addi hannun mai kirge mai lisafi ko kai ne manajan banki to abubuwan da manzo Allah yake banta da su ba za ka iya lisafe su ba duk calculator din duniya a tara ta su yi tali safi ila yawmil qiyama ba za su iya kai karshen abinda manzo Allah yake banta da shi banda ababin da ya tarayya da mutane a abubuwan da shi kadai addasu to ba wani mai lisafi da zai iya lisafe su kuma kana iya haka gwada shine yace kasaratan wajen yawa walau anna man fil ardi yumli wa yansahu kaya dai dabe ma tsammani yace ko da a ce duk mutanen da ke bisa doron kasa sun kasu kashi biyu saura na dictation suna imla'i saura na rubutawa to azu an rayo su ta kare ba za su iya kai karshe ba saboda abubuwan suna da yawa ababin suna da yawa sai ce faman wane ne mithluhu irin manzon Allah jalalatan wajen girma fil alamin a cikin halittu amsa babu wannan ijma'i ne na malamai cikin halittu kaka ba kamar manzon Allah banda az-zamakhshari da sauran wanda suka bi shi min al-mu'tazila sun ce a mala'ika jibril ya fi annabi muna karatu kuna damun mu sai ce huwa lubbu manzon Allah shine kwaya wa adud kalisafe man adahu du wanda ba annabi ba nukhalatan kamar matsayin dussa to annabin shine kwaya wanda ba annabi ba dussa ne bai da wani amfani shi ba kowa bane bai da wani matsayi to ana magana annabi waye kai sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah kenan sai ya ce khuruqun wasu abubuwa ne da suka keta mu al'ada su wadancin khasa'isu din can da suka gabata to wasu abubuwa ne sun keta al'ada ba sab al'ada ba saba ganin dan adam da irin su ba sai ya ce ka amsalin nujubi sun yi kama da taurari dalalatan wajen shiryarwa indai su haka ka gane gaskiya ka gane Allah ka gane manzon Allah karan kansa to wayannan khasa'is in ka karanta su to sun ma fi taurari bai da taurari kasan suna shiryar da wanda ya bace a cikin dare bai da suke da wannan ilimin an gane yawa to haka khasa'isu na manzon Allah mu'jizatuhu da khawariqul ada nashi to haka suke shiryar da mumini zuwa ga gaskiya kaga an karanta wa mutum su kuma bai gane ba bai bi gaskiya ba to Allah dai bai nufe shi da shari'a ba kuma yace wayannan khuruqu din yace shibun aicen kasa siqatun da cijawa amintattu tanaqalaha sun ciranto ta daga magabatan su washurahu da ma matasa samari an samu akwai da cijawa malamai akwai da ci abin nan matasa malamai duka sun nakaltu
sai yace ahalat lahul adati ba adatu bane eh ka gyara
ahalat wa'annan abubuwan da manzon Allah yake banta da su sun karkatar da lahu ga manzon Allah al'adati ababen al'ada ko kace sun koni ababen da yake al'ada ne ihalatan matukar kuna ko sun juyar da dukkanin wani abu na adi na al'ada matukar juyarwa yawwa rabtan saboda tsananin yadda aka daure su dushin sa duk abin da suka gitta mai na al'ada sai kaga sun tunkude shi kai duk abin da zaka iya yi yanzu ba wani abu na waibuwa duk abin da zaka iya yi yanzu don al'ada ne za a iya samun wasu daidaiku wasu mutane za su iya yin wannan abu an gane ko da abu ne wanda ya shafi ilimi ko karatu ko nuna wata baiwa ko wane ne almuhimmu za a samu wani wanda zai iya wannan fishi annabi ba nasa ba haka yake ba shi na annabi duk duniya ba mai iya yin irin nashi in dai abin ya tabbata shi dai Allah ya baiwa yana daga cikin khususiyatu nashi tushen sa wa'annan abubuwa din sai suka rogoza duk wasu abubuwa na adiya saboda yadda aka daure su suka yi karfi sosai saboda abu ne wanda yake na mu'jiza ba na wasa ba to nan za a kwana dama ba da ya ake diba ba ko in an dawo sai a tashi shafi na 50 to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daraja Allah kuma ya ba mu ikon aiki da sunnar sa da karantarwarsa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh